Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku salama a cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. A sakamakon matsalolin da ake fuskanta da ke da alaka da bazon cutar coronavirus da suka kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar headquarters mu da ke birnin Washington DC. Shirin na dauke da rahotanni na musamman da kuma hirarraki waɗanda za su zo muku bayan labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfi Lahashin Gumel. Jiya Litinin kasar Spain ta sanar da karin mace-mace 812 sanadiyar cutar coronavirus, yayin da kuma aka tabbatar da cewa mutane sama da 6,000 sun kamu da cutar, wanda hakan ya sa kasar ta zama ta uku a jerin kasashe irin su Amurka da Italiya waɗanda suka zarce China a yawan masu ɗauke da cutar. Hukumomi a kasar Spain sun kafa dokar hana yawo makonni 2 da suka gabata a ƙoƙarin kawo ƙarshen yawan yaduwa da cutar ke yi. Wannan dabarar da gwamnatoci a faɗin duniya na amfani da ita ciki har da sabbin takunkumi na jiya Litinin a kasar Rasha na rashin barin mutane su bar gidajensu sai ko don wasu ayyuka na musamman da cefanen abinci da magunguna ko kuma rashin lafiya mai tsanani. Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya sanar da dokar zama a gida a Abuja, babban birnin tarayyar kasar, da kuma Lagos mai dimbin jama'a. Ya kuma ce ya kamata a kauce wa duk wasu tafiye-tafiye daga wasu bangarori zuwa wasu bangarorin kasar. Hukumomi a kasar Zimbabwe ma sun kafa dokar hana zirga-zirga daga jiya Litinin ta tsawon makonni 3, yayin da kuma aka ƙara tsawaita irin waɗannan matakan a Nepal da Slovenia da kuma Argentina. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta Wall Street ta shiga wannan makon da kafar damu jiya Litinin, inda manyan hannayen jarin kasar uku suka cira, duk wanda cewa labari mai daɗi game da annobar cutar coronavirus ba shi da yawa. Babbar kasuwar hannun jari ta Dow Jones ta yi sama da maki 691 da ke zaman ƙari na kashi 3 cikin 100. Ita ma S&P 500 ta yi sama da kashi 3 cikin 100, yayin da Nasdaq ta yi sama da kashi 4 cikin 100. Manyan kasuwannin hannun jari na Turai su ma sun dan hau jiya Litinin, inda aka samu hawan kashi 1 cikin 100 a biranen London da Paris, kashi 2 cikin 100 kuma a Frankfurt, yayin da kasuwannin Asia suka fadi da kashi 1 cikin 100. Kasuwar S&P ta Australia ta burge a yankin Asia, inda ta kusa miƙewa da kashi 5 cikin 100 sanadiyar alƙawarin da gwamnati ta yi na samar da ƙarin tallafi ga tattalin arzikin ƙasar da ke cikin wani hali. Kasuwar Johnson & Johnson ita ce ke kan gaba a New York, bayan da wannan kamfanin magunguna ya sanar da cewa zai fara gwada ingancin maganin rigakafin coronavirus da ya ƙirƙiro a watan Satumba. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta fara makon ne da yin sama da kashi 20 cikin 100 akan makon da ya gabata, amma masana na ci gaba da fada masu zuba hannun jari su ba hankali, suna masu cewa har yanzu akwai abubuwan da ba a sani ba game da annobar coronavirus ta duniya. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya kira cutar coronavirus da bala'i mai ban tsoro wanda zai ci gaba da kisa Amurka cikin kwanaki da makonni masu zuwa. Yan sa'o'i bayan da aka yi kira ga Amurkawa su ci gaba da ba kansu sarari har zuwa ranar 30 ga watan Afrilu, Trump ya faɗa wa shirin gidan talabijin na Fox and Friends cewa za a ci gaba da samun ƙarin mace-mace, sannan kuma a samu sauki, wanda wannan ita ce rana mai kyau, ya zuwa ranar 1 ga watan Yuni suna sa ran za a samu saukin mace-macen. Trump ya ƙara da cewa babu wani da ya fi ni damuwa akan ƙasarmu, kamar yadda masana harkar lafiya suka yi hasashen Amurka 100,000 ko sama da haka za su iya mutuwa daga annobar coronavirus. Kusan ninki 50 na yawan waɗanda suka mutu a yanzu, kimanin 2,400. Amurka na goyon bayan ƙasar Taiwan a matsayin 'yar kallo a babban zauren hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda shi ke yanke shawara ga hukumar lafiya ta duniya WHO. Wannan goyon bayan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke fargar da ƙasashen duniya kan yadda wasu kasashe ke yada bayanan yaudara yana mai sukar China yayin da ake jefa ayar tambaya kan irin tasirin da kasar China ke da shi akan WHO a daidai lokacin da ake fama da cutar COVID-19. Jiya Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ma'aikatar harkokin waje za ta yi duk abin da ya kamata domin taimakawa Taiwan kan rawar da za ta taka a matsayin na babban mai samar da kudurorin lafiya na duniya. Katafarin kamfanin sarrafa magunguna na Amurka Johnson & Johnson ya ce zai fara gwajin rigakafin cutar coronavirus zuwa watan Satumba, ya kuma ce rigakafin zai iya samuwa domin amfanin gaggawa a farkon shekara mai zuwa. Jiya Litinin, kamfanin ya ce shi da ma'aikatan lafiyar harkokin jama'a ta Amurka sun sadaukar da sama da dala biliyan guda a aikin kirkirowa da kuma gwajin rigakafin. Ya ce idan har aka samu nasarar gwajin akan bil'adama, to zai shirya samar da allurorin sama da biliyan daya.
Hukumomin jamhuriyar Nijar na ci gaba da matsakaimi wajen yakar cutar coronavirus. A cikin jawabinsa na baya bayan nan, shugaban kasar Nijar Isufu Muhammadu ya doki wasu matakai na sassautawa al'ummar kasar a fannoni daban-daban, ciki har da fannin da ya shafi haraji. Wakilin muryar Amurka da magaran Tamar Abari ta samu jin ra'ayoyin wasu 'yan kasar ta Nijar kan wannan batun.
Sunana Bashir Sharadi. Shugaban kasa ya nuna shi yake shugaban kasa. Za a rage haraji, za a rage kudin wuta, kudin ruwa, kamar mu shi 'yan kasuwa da wani kudin M4 da sauransu. Kina ga in yayi haka nan bukata ta biya, sai an waye ya mutane ka ci ko nan daman su ake mai karamin ƙarfi a taimaka mushi. Kenan kamata yayi a irin wannan kudin ruwa da kudin wuta da shugaban kasa yaje ya rage, da kudin taxes da ake nema za a rage. Kenan yana da kyau su ƴan ƙauye basu da wuta, basu da ruwa wani guri. Kenan wani guri taimako ya kamata ayi na abinci a samu a kai musu.
Nana Aishatu, idan aka duba aka gani lalle a cikin wata tsadar rayuwa bisa kan harakal wannan cuta da hatta haddabi duniyar nan, duka wannan abubuwa ne gaskiya mai kyau da ya dauka bisa kan hali da muka shiga. Kuma da fatan wannan kira da shugaban kasa yayi, Allah ya sa masu kula da wa'annan abubuwa ɗaya bayan ɗaya, Allah ya sa su kula su yi adalci, su kula su ma wanda ya kamata kaman mabukata wanda suke da karamin ƙarfi. A gaskiya ya kamata a kula ayi shi ba da son rai ba. Kuma kamar bisa kan harkan wuta da ruwa, kin san mutane da yawa basu gane ba, suna cece ku ce wannan ya kamata ayi musamman jan hankali a kula, ko ita ma'aikatar wutan da har ma'aikatar gidan ruwa su huto su gaya ma mutane wane ne aka kebe ma, ko kuma wane ne aka sauke ma wannan adadin kudaden na harajin. Yanzu kowa murna yake da masu babban ƙarin da masu karamin ƙarin, kowa murna yake.
Amma nan za a waiwayi surtu ya ma'aikata wannan da ake cema contractual, mun yi tsammanin za su suma za su taba a jikin su samu wani abu, tunda wani ya in ka baro da kwale ka hoto wani kai wani kabu kabu wani kai wani ne, mun yi tsammanin suma za a kara musu a biyar su ko wata biyu ma sadar.
Kungiyoyin farar hula sun jinjina ma kudirin na shugaban kasa ta bakin Ahmadu Dankwari, wani dan farar hula a nan da magara.
A cikin bayanin nashi ya dauki wasu hanyoyi na rage ma tsadar rayuwar 'yan kasa wanda suke cikin ta. Aikin gani a wannan hali da muke ciki na wannan cuta, an hana mutane ayyukansu da yawa. Shugaban kasa tun a lokacin da aka dauka muka ce ai ba a hana ba ya kamata, an za a hana sai an kawo abin da Bature yake cewa mizuyar da kompanyama. To alhamdulillah a message kin shi ya dauko mizuyar da kompanyama masu dama kenan, kaman masu karamin karfi su ne aka dauke ma basa biya ba facture ta watan Abril da watan Mai, kuma wata biyu ya dauki niya zai kawo ya saida ma mabukata abinci da rahusa, kuma ya saida ya ba wasu kyauta. Ba daukan irin wannan mai zurkin bane su ne wahala, bin su sau da kawahuwa. Kenan dole gwamnati ya tsaya ya yi bin sau da kawahuwa. Kuma harkan saida abinci da rahusa ko abada da kyau, nan ma dole ya yi committee, don saboda a 'yan Niger akwai masu halin sama da hadi, akwai masu hali na rashin tausayi da rashin imani. Yanzu wannan abincin an kawo shi yake gani wasu suna iya kwana buri da shi. Kenan dole sai an yi taka tsantsan don saboda wannan abin ya kai wajen mabukatan wanda ya kamata, wanda aka yi da su.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To su ma dai bangarori daban-daban na 'yan siyasar jamhuriyar Nijar sun tofa albarkacin bakunansu game da matakan baya-bayan da shugaban kasar ta Nijar Isufu Muhammadu ya doka a ci gaba da yakar cutar ta corona. Inda yayin da bangaren masu mulki ke yabon matakan, a nasu bangare 'yan adawa na cewa matakan ba yabo ba kuma fallasa. Kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako.
Umaru na mesaji dan majalisar wakilai na da'irar birnin Kwanni da sunan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki na tambaye shi wani kallo suke wa jawabin na shugaban kasar.
Abin nan da za a yi matalakawa bisa ga ruwa ga wata, abin nan su da kafa a tabbatar da talaka an yi mai shi. Saboda ni nace haka saboda yayi bayani duniya ta ja. To yanzu wurin a taimaka matalaka wurin nan a bi hanyar da za a yi kowanne talaka mai ruwan nan mai wutan nan shi samu wannan garabasa da ya taimaka ma 'yan kasa da shi.
To in kai magana wuta da ruwa sai a ga kamar ya shahi mazamna birni ne tunda mazamna karkara yana son ga wuta da ruwa.
To mazamna karkara yayin ba kaman ci ba yayin magana abinci mai rahusa da wanda za a taimaka ma talaka kuma a bashi a kyauta. To yanzu uzurin da gaugawa saboda ya san yanayin da 'yan kasa suke ciki. Shi ma nan ba da bata lokaci ba Allah so za a ci gaba da yi. Kuma ka gani a sauƙaƙe wa jabban fannin likitoci kuma ya ƙara ƙarfi ga likitoci saboda a taimaka ma 'yan kasa da wanda a cikin birni wanda a cikin karkara da ruwan sha kuma mu duk al'amari wanda ya shahi dan kasa in an kai shi bisa doka mu ba mu murna wani dan kasa a yi mai wani abu wanda bai dace ba tunda kasar ga tamu ta mu duka da su yan adawa da mu
a nasu bangaren yan adawa na cewa waɗannan matakan da shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar ya bayani sun yi amma akwai buƙatar yin fiye da haka. Dauko daga biyawa marasa galihu kudaden wutar lantarki da ruwa, sayarwa talakawa abinci a karamin farashi, sassacce haraji da sakin fursunoni 1,540 daga gidajen kwaso kamar yanda Hassan Saidu dan alfana jam'iyyar Modan Lumana Afrika mai adawa ya yi mini karin bayani.
Saboda ana iya yadda hakan nan da na su shugaban kasa shi fara daga fada shi daga fada premier minister daga asambili duk waɗansu abubuwa su ma a rage kashin kuɗi can fadan nan yannan aka gane lalle daga suke shi amma ka tara mutane ka dauko ɗan kuɗi ɗan kalilan ka ce a'a suna zambaka amma in ta ya can na baya gare ka an kaga abin sharholi da suke da abin dukiya sai ga har yanzu wallahi shugaban kasa shi na yi hidda haka nan kakka dauko dan abin ka dan kamar hoda ka watsa mu huska wai ka ce a na samu su hoda sai an yi da gaske paske coronavirus din ga da har gani wallahi game duniya ne fa sai ya ci kudi da yawa hidda ba a zato in ko mun kai soku-soku to ba hata bane wallahi ana samun matsaloli.
To shugaban kasa ya ce ya bada damar masu abin hannun su wanda ka iso magungunan su shigo cikin kasa za sussuta musu haraji da sauransu ya kuka gani
shi bai tashi so shi kawo ai haka din ake duk da ka bada shauli in talakan nan bai da abin so abin nan da kace a tai a siyo kakana to zashi kenan ka gani dole gwamnati na har yanzu dai sai ya koma ya saki ɗan dubaru a sako cikin Bitalman ni abin da ma na so bai shugaban kasa kai ministocin nan kai kuwa ka azame doka kace kai kawo miliyan 5 kowa shi ka miliyan 5 a tara kamar wanda an ka saba musu za a zo a gangami mutane su ka kuɗi da a taimaka musu za to ko yanzu na so gaban kasa cikin wannan discourse din nashi shi ce ɗan kasa da gwamnati da kowa duk wanda ya hashi na da hali to Allah shi ka tashi gudunmuwa a zabura a tai asu tunda kaga bamu da halin mu hita ma mu tai musu babu kudin kenan gwamnati kai da Baitul Malin kasa namu na Baitul Malin ga namu na to kai kashe mu na su cikin lahiyar jikin mu amma a zaka a ce wai an ce a ku bari a shigo da magani to wani na zai shigo da magani ko ku wani na a ba kudi shi sai ka gani abin akwai matsala hisbilillahi fitata ana cewa Allah magana da adata amma hisbilillahi a tsaya har yanzu a dauki kai tunda abin nan ne shina ta yawa shina hushi da gusa daga mutun guda zuwa an kai mutun no ka gani abin na ta gusa in ba hankali ba in ba dauki mataki na gari ba tunda yanzu kaga duk mutakan nan president doka na kan muyi ne to shi ko me kamar shi kaga babu
yanzu haka dai ƴan jamhuriyar ta Nijar na zura idanu ne domin ganin yanda hukumomin kasar za su aiwatar da aiki da dukkan waɗannan alƙawarin da shugaban kasar ya zayyana a cikin jawabin nasa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka ka da birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Madalla. Allah, karfa a shafa muna kama waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan birnin Yamai a sakamakon ci gaba da yaduwar cutar coronavirus. To a game da matakin yiwa fursunoni 1,540 afuwa da shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu ya doka, abokin aikin mu Suleiman Barma ya samu zantawa da ɗaya daga cikin shikashikan kungiyoyin fararen hula birnin Yamai Alhaji Salisu Amadu, wanda ya bayyana cewa matakin zai iya yin tasiri wajen yakar cutar ta corona.
Kasan gwagwarmaya muke don saboda dan adam a samu a bashi hakkin shi da daidai yanda ya kamata. Bisa kan wannan magana, mu ai wani abu ne wanda ya zamanto muke kira tun bayo ba, waduwa ta zo da ya zama wani alhamdi. Amma da mu ai magana da muke kullun, shi shugaba ya yi katsinkaye kan wani abu ya zo, ya kamata ya samu magana kyautatawa kullun a cikin da magana da muke. Sai magana ta kyautatawa, amma a kyautatawa kuma ta ayi ta aikace, ba hudi da baki ba. Tunda an kai lissafi yau, duk menene talaka wanda yake so ya samu dadin rayuwa, ya samu rangome a bisakan abubuwan da yake wakana yau da gobe, ya samu jin dadin rayuwa zuwa rizawa, ya samu kyautatawa wanda ya zamanto rashin lafiya irin ta zo, ya samu magani in ya ji likita. Kinan kai lissafi, ba a tambayar wani daman a ce kowa gwamnati ko ta bashi kuɗi ko ta bashi arziki, ba mai arzikin da mutum sai Allah. Amma shi shugaba yana iya kyautawa kamar duka fannin da zai zo wanda zai iya ahuwa.
Matakin sakin su waɗannan fursunoni ya yi daidai kenan?
Ya yi daidai, muna mujin ma kai ya wuce, ya kamata ba a ce sun wuce haka nan. Ya kamata a ce da wani abin ya aikatu tun kan wannan abin ya zo. To amma tun da ya zan hallo, alhamdulillah.
Idan ta tabbata Alhaji aka sallame waɗannan fursunoni, kana ganin matakin nan zai taimaka a daƙile yaduwar ita wannan cuta a gidajen yari?
Kaɗan ba. Kasan kamar na mai zuwa sama ne, aka ce ya ta kwaikwai, aka ce aito ya rage a tana yarbar ƙasa.
Ya shi wannan mataki zai shafi abokanan naku waɗanda aka garkame a gidajen yari bayan da suka gudanar da wata haramtaccen zanga-zanga?
Muna fatan wannan abun mu ma Allah sa wannan abu kana musu cikin alhurmai, wanda ya zamanto alhurma ce aka wa 'yan ƙasa. Mu ma su ma 'yan ƙasa ne, kuma su ma suna gwagwarmaya don saboda ƙasa ta zama lafiya. Allah sa wani alhurma ta shan 'yan abokanmu, a sako su da gaugawa don su kuma cikin iyalinsu. Na ɗaya tukun. Na biyu, wannan abun da ban kama 'yan uwanmu ba bisa kan ƙa'ida ba ne ba. Me suka yi aka kama su? Ba su yi sata ba, ba su yi lahani, ba su taka doka ba, ba wani abu suka yi ba wanda ya zamanto wanda ya taka ma doka. Sata ce aka yi, muka ce a ashe sata aka yi, to a maido kuɗin da aka sata. Shikenan maganar mu. Ka taɓa ganin wani da doro wanda ɗauka kaya? Ka taɓa ganin wanda ya zamanto ƙasa wanda ta san aƙida ta samu lake, wanda ya zamanto kurin daga mutane sun mutu ba muka ce sun sata ba, su suka mutu suka ce sun sata, muka ce to a maido kuɗin talakawa da aka sata? Shikenan malamin mu. Ba nan muka yi ba, he zaman to kurin muka ce to ya kamata mu to muwa wa'annan ƴan uwanmu su zawa da suke bada rayukan su a wasu addu'a, kuma mu ce ƙasa ta mata addu'a Allah zaman ita lafiya. Kuma ya zaman to wanda suka yi satan nan, shugaban ƙasa ya dauki sandar shi kamar da yace a bada umarnin maido kuɗin gaugawa cikin baitulmin ƙasa.
Manoman ranin birnin Kwani sun koka da tafiyar hawain yadda suke ce ake yi wajen biyan su kudaden su na share hawaye bayan ayyukan su na noman rani da na damuna sun tsaya, a sakamakon gudanar da ayyukan sake raya musu gandari da kasar Amurka ta dauki nauyin yi. A wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a birnin Kwani Haruna Mamman Bako ya yi da ɗaya daga cikin dattawan birnin Kwani Zakar Umaru, ya nemi da manoman na rani da su kwantar da hankulansu.
Wato lalle abin da ya shafi zancen gandari akwai koke-koke, amma kwanakin baya da na zo nan koke-koken nan sun yi yawa. amma yau na iske kura ta lafa ko kyauken nan da yawa sun kwanta saboda ko kyauken da na tada kwanakin baya na kowa cewa ne yake nawa ne za a bashi ko kuma abin da aka rubuta mai ba shi yake jira ba to alhali a lokacin nan da muka bincike abin mun gano cewa mutane su ne suka yi kurakurai wajen lokacin da aka yi bincike a san abin da kowa yake samu a gonar shi wani ya ce da mai goma yake samu na dawa wataƙila an rubuta mai jaka 50 wani ya ce buhu 100 yake samu na albasa an rubuta mai kuɗin buhu 100 na albasa to in an zo wurin biya ai ba ta yiwa mai wanda ya kuɗi da mai goma kuɗin shi su zo daidai da na, mai albasa to alhamdulillahi yanzu mun iske dai mutane duk sun gane abin ya dan kwanta kura ta matsaloli sun rage to yanzu matsala guda ce zancen biya kowa abinda aka rubuta mai yana so ya shiga hannun shi shi kuma wannan mun bincika lalle abin yana tahe ba wai wata matsala ce ba a cikin shi sun ce duka sun yi tsari na biyan mutane an dan gwada abinda ake ce ma test su banki waɗanda aka hannun tama biyan mutane sun yi dan lissata mutum goma saboda a gwada a gani a kane abin zai gudana to sun gwada sun gani komai ya yi daidai kuma yanzu za a soma insha Allahu ba da daɗewa ba za a soma kowa ya samu nashin Allah yarda saboda biyan dan ba ma diya bace amma da ake ce mishi kaman jalolo ne na ya kamata kai noman damana ba kai ba to an ko kuma ya kamata kai noma ba kai ba an ce to za a baka abin shaye hawaye amma abinda addiya inda kaman an amshi ma gona ne nan ne zai zama diya to amma ba a raba kowa da gonar shi ba ce ma ne akai za a gyara maka wurin ka yana nan zaman ka za a gyara shi amma tunda ba za ka samu yin noma ba ga dan abin shaye hawaye to bai kamata abin shaye hawaye nan ba ya sa a manta da dalilin da yasa aka za a yi wannan aiki abin da dalili gandari ne aka yi da shekaru da yawa ya lalace amfanin da ake samu ya zama cikin kashi 100 ba amma samun kashi 20 cikin yawan gonaki da ake nomawa ba a noman kashi 20 bisa ganada to aka ce yanzu sai Allah ya kawo baiwa ya sabkasuwa mana ni'imar shi nan kwanni za a maida shi sabo kamar yadda yake da to ai bai kamata a mance ba da wannan aikin da za a yi muna duka zance ya kuma bisa ga zancen diya ko jalalo to shi ne muke kira ga jama'a don Allah ai hankali wannan abin wanda suka kawo muna shi ba su so su ji an takura ma dan adam ba su so su ji da dukiyarsu an yi amfani da dukiyarsu don a taka haƙƙin wani ba su so haka nan to saboda haka cikin maganganun da muke yi ko hirar da muke yi ko saduwar da muke da wakilansu mu zan sanin abin da muke faɗi su fa wannan abin mu babban abu ne babban aiki ne gare mu amma gare su bai isa komai ba su tsaida suke sun dakatar da shi bai isa komai ba to mu ku wanda duk yayi sanadin da aka dakatar da wannan aiki kamar yadda muke nan yau wajen shekara yadda 30 ko 40 muna taima na gaban mu godiya wanda suka yi tsayin daka aka aikin nan yadda muke nan mu ne musu godiya haka in mu muka yi sanadin tsaida shi yanzu to bayan mu ita ma sai ta shekara 40 tana kuka da mu
To kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar.
Lokaci ya yi da za mu yi nazari da lahiya ita ho uwar jiki kuma ba mai fushi da ita.
Yanzu kuma ga filimin Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité, wace ta ruwaito cewa cutar coronavirus ta jefa mazauna birnin Yamai cikin halin kunci sanadiyar tsauraran matakan da hukumomi suka dauka cikin dan kankanin lokaci da nufin dakile yaduwar wannan annoba. Jerat ta ce a yau birnin Yamai da ke matsayin birni ɗaya tilo da wannan bala'i ya afkawa a Niger ya zama tamkar kurkuku, ba shiga ba fita, sannan an haramta kai da kawan jama'a daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe, lamarin da ya haddasa tsayawar harkoki cik a fannoni da dama. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa gwamnan Yamai ya kuduri aniyar saka kafar wando guda da duk wanda aka samu da karya ka'idojin da aka shimfiɗa da nufin rigakafin cutar COVID-19, bayan la'akari da yadda wasu ke ci gaba da taruwa a wuraren ibada da bukukuwan aure da na haihuwa. Jerin ta ce a taron manema labaran da ya kira, gwamna Isaka Hassan Karanta ya bayyana cewa ya umarci jami'an tsaro su dage da sintiri dare da rana don farautar irin waɗannan mutane. Jaridar Lankitar na cewa da alama shugaban ƙasar Nijar shirye yake ya kwankwalo tsohuwar ajiya don tunkarar annobar nan ta COVID-19. Jaridar ta ce kimanin biliyan 597 na sefa ne ake bukata domin yaƙi da wannan cuta. A bisa dukkan alamu, Isu Muhammadu ya lashe takobin ganin yayi nasara a wannan yaƙi da ke zama mafi muni da aka taɓa fuskanta a wannan ƙasa a tsawon wa'adin mulkinsa na biyu na ƙarshe. Mukarkare da jaridar Le Phénomène, wacce ta bayyana cewa 'yan adawa sun nuna rashin gamsuwa da matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka da nufin rigakafin cutar corona, saboda haka suka gargaɗi hukumomi da kada su kuskura su yi amfani da wannan annoba don cimma wani gurin siyasa. Jerin ta ce a wata sanarwar da suka fitar, jam'iyyar hamayya sun ce a kowace ƙasa ta duniya hukumomi sun nemi shawara daga ɓangarorin siyasa da na 'yan farar hula don duba hanyoyin da za a ɓullowa wannan annoba, amma banda Niger inda gwamnatin ƙasar ta yi kaka gida a wannan yaƙi, in ji su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashanmu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar.